Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da sahaba Imam Aliyu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Laraba 17 ga watan Agusta na shekarar 2016 A shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa ta fara nazarin rahoton rikicin da ya faru tsakanin ƴan kungiyar Shi'a da sojojin Najeriya za kuma ku ji cewa karo na biyu kenan da taron jam'iyyar PDP na ƙasa da aka shirya yi a jihar Fatakwal ke fuskantar rikicin shari'a yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan irin abubuwan da ke faruwa a jam'iyyar ta PDP musamman ma akan soke taron ta na ƙasa da aka yi lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-2655 za kuma mu kawo muku labaran wasanni amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai a Sudan ta kudu mataimakin shugaban kasar na farko Sabo Tabang Dengai yana ikirarin cewa kasar tana zaune lafiya tana ci gaba da aiwatar da sauye-sauye bayan arangamar da aka yi babban birnin kasar Juba da ya sanadiyar mutuwar mutane 300 cikin watan jiya Misadan yayi magana ne da yan jarida yau Laraba birnin Nairobi na kasar Kenya yayin da ya ziyarci kasar don ya gana da shugaba Uhuru Kenyatta ya zargi yan jarida da yada da karerayi cewa ana fada a Juba da wasu sassan kasar Yarjejeniyar tsagaita buta mara kwari ko tasiri a Juban tana ci gaba da aiki tun bayan tarzoma da aka yi cikin watan Yuli duk da haka akwai rahotanni da suke cewa ana ci gaba da fuskantar fadace-fadace a yankin da ake kira Equatorial da kuma tsohuwar jihar da ake kira Bahr El Ghazal tsakanin dakaru da suke biyayya ga shugaban kasar Salva Kiir da kuma na abokan adawa Sarik Machar Dan ya ce babban burin gwamnati shine haɗa rundunonin sojojin guda biyu da zammar ganin an cimma hakan daga yanzu zuwa watan biyar na shekara mai zuwa.
Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi garan bawul ga gwamnatin wato ga kwamitin yakin neman zabansa. Watanni uku kamin Amurkawa su zabi wanda zai gaji shugaban Amurka na yanzu cikin watan Janairu mai zuwa. Donald Trump ya nada Stephen Bannon wani babban jami'in wata kafar yada labarai a dandalin internet Breitbart ya zama babban jami'in yakin neman zaben sa sannan kuma Kellyanne Conway mai aikin jin ra'ayoyin jama'a a zaman manajan campaign din sa da take magana a birnin Cleveland na jihar Ohio abokiyar takarar Mr Trump Hillary Clinton ta ce duk waɗannan sauye-sauyen da Trump ya yi ba za su canza Trump ɗin shi karan kansa ba shi ɗin ne dai da kansa ta faɗa a wata makarantar sakandare da ke birnin da akwai alamun ƙara sabon masu ba shi shawara biyu zai rage ƙarfin shugaban kwamitin yakin neman zaben Mr Trump na yanzu Paul Manafort ko da shike sanarwar da Mr Trump ya bayar ta ce canjin bai taɓa Manafort ba
Kwana biyu a jere jiragen yaƙi na Rasha sun tashi daga Iran domin su kai farmaki a Siriya yau Laraba ma. Ma'aikatar tsaro ta Rasha ta ce jiragen da suka taso daga sansanin mayakan sama na Iran da ke Hamedan sun auna mayakan sa kai na ISIS. Harin farko da jiragen sa kai jiya talata sun auna ƙungiyar ta ISIS da kuma wata da ake kira Jab'at al-Islam wacce ake kira ta ada al-Nusra. Ministan harkokin wajen Rasha Sage Lavrov ya yi watsi da kirarin da kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya yi cewa tashin jiragen daga Iran yana iya kasancewa keta kudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ya hana sayarwa ko miƙa Iran jirage. Har ma wato kakakin Majalisar Dokokin Iran Ali Radijani yake sake jaddada a Laraban nan cewa Iran ba ta baiwa Rasha sansanin mayakan saman na har abada ba. Rasha tana kaddamar da hare-hare da jiragen yaƙi a zaman goyon baya ga gwamnatin shugaba Bashar al-Assad tun cikin watan Satumban bara amma kamin makon nan jiragen suna tashi ne daga Siriya ko kuma daga Rasha.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Turkiya, hukumomin kasar suna shirin za su saki fursunoni 38,000 wanda suke da ƙasa da shekaru biyu kamin su kammala wa'adin zaman sarka. Sanarwar da aka bayar yau Laraba tana zaman wani bangare ne na dokar da aka kafa yau da zimmar samar da fili ga mutanen da aka kama baya-bayan nan akan zargin suna da hannu a juyin mulkin da aka yi wanda bai yi nasara ba. Ministan Shari'a na ƙasar, Bekir Bozdag, shine ya bayyana hakan ta sakonnin da ya aike da su ta shafin Twitter. Ya aika shaidan cewa sakin ba afuwa bane ba, illa dai an saki fursunonin ne da sharadi. Baya ga waɗannan fursunonin waɗanda suke da ƙasa da shekaru biyu kamin su kammala zaman fursuna, fursunonin da suka yi fiye da rabin ɗaurin da aka yanke musu su ma za su amfana ƙarƙashin wannan shirin. Sai dai dokar ba za ta shafi fursunoni waɗanda suka yi kisa ko ta'addanci ko cin zarafin iyalansu ba. Ko waɗanda aka ɗaure domin sun yi fyaɗe. An kashe akalla mutane 270 ranar 15 ga watan Yulin da ta wuce sakamakon juyin mulkin da bai samu nasara ba a ƙasar.
Hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO a takaice ta fito da sabbin matakai da nufin hana haihuwar yara da ba sa zuwa da rai da kuma waɗanda suke mutuwa suna jarirai. Hukumar ta ce gano musabbabin mace-macen za ta kasance jigo wajen hana aukuwarsu. Hukumar ta ce a kowace shekara ana haihuwar yara miliyan 2,600 waɗanda ba sa zuwa da rai, yayin da jarirai miliyan 2,700 suke mutuwa cikin kwanaki 28 na farko da haihuwarsu. Galibin hakan na aukuwa ne a kudancin Asiya da kuma ƙasashe da ke kudu da hamada Sahara, kamar yadda hukumar ta kiwon lafiya ta bayani. Hukumar ta ce ko da shike an samu ci gaba wajen rage mace-macen mata lokacin haihuwa, hukumar ta lura cewa fiye da mata 300 ne suke mutuwa kowace shekara yayin suna da juna biyu ko kuma da lokacin haihuwa. Binciken da aka yi ya yi bayani kan dalilai da suke janyo waɗannan mace-mace, kamar yadda daraktan kula da sashen haihuwa da binciken Ann Askew ya yi bayani. Binciken ya nuna cewa wasu dalilan sun hada da matsaloli da suke aukuwa lokacin naƙuda ko kuma haihuwa, wasu sun hada da uwa wacce take fama da wata larura musamman tsakanin mata waɗanda suke da cutar sukari ko hawan jini ko kuma matsala da girman yaro daga cikin mahaifa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu bude taskar rahotannin tamu da rahoto daga birnin tarayya Abuja. Gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta fara yin nazari da duba rahoton binciken da gwamnatin jihar Kaduna ta yi game da tashin hankalin da aka samu tsakanin sojojin Najeriya da 'yan kungiyar Shi'a don ɗaukar matakan yin adalci da tabbatar da irin wannan tashin hankalin bai sake faruwa ba a ƙasar. Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani.
Dama dai shugaba Muhammadu Buhari ya alƙawari a lokacin da yake hira da manema labaru a watannin baya cewar ba zai ce uffan ba dangane da wannan lalurar sai an gudanar da bincike, kamar da yadda Malam Garba Shehu yake bayyanawa a sanarwar da ya rataba hannu a kanta a madadin shugaban kasar.
Bincike na mai shari'a ya gabatar da sakamakon abin da suka gano akan wannan rigima ta 'yan Shi'a da soja a Kaduna. Kuma shugaba Muhammadu Buhari an neme shi da wannan rahoto, an gabatar masa da shi. Yana nan yana zari, kuma shi ne yake so ya ba da ƙarfin gudowa ga kuma tabbaci musamman ga ƙungiyoyi na kare haƙƙin bil'adama da suka kosa su ji meye matsayin gwamnatinsa a kan waɗannan abubuwa da suka faru, cewa shi fa maganan kare haƙƙin bil'adama yana da muhimmanci a gare shi, yana da muhimmanci a doka da tsarin mulki na Najeriya, kuma ba zai sassauci ba inda magana ce ta kare haƙƙin bil'adama.
To bisa ga rahoton da aka bayar a dunkule dai kusan za a ce rahoton ya shafi kowane bangare da 'yan Shi'an da sojoji da ma gwamnatin Kaduna da gwamnatin tarayya, inda akwai kowa gwargwadon nashi laifin da rahoton nan ya tabbatar. Kana ganin matsayin da shugaba Muhammadu Buhari zai ɗauka zai iya gamsar da 'yan ƙungiyar Shi'an nan, ganin cewa su suna ganin an fi zalunta su fiye da sauran rukunai na gwamnati?
To ai ba kamar yadda kai magana laifi aka ce ya shafi kowa a ciki ko, to saboda haka ai ba ko wanda zai ce shi kuma 100% sai bukatar ta biya masa wannan abu. A'a, ma'auni shine shin an yi adalci ga kowa da kowa? Ina tabbatar maka cewa shugaba Muhammadu Buhari ba mutum ne da za a ma tsaya ana yin wannan tambaya a kansa cewa wai ko shin ko zai yi adalci ga wasu ko ba zai yi ba.
Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Muhammadu Buhari a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma zamu duba batun siyasa. Jam'iyyar PDP wanda bata iya gudanar da taronta na ƙasa ba saboda kewaye haraba da ta shirye yin taron da jami'an tsaro suka yi bisa hujjar cewa wata kotu ta yanke hukuncin dakatar da taron. Wasu 'yan jam'iyyar da suka je taron daga sassa daban-daban ba su ji daɗin wannan matakin ba. Lamida Abubakar Sokoto daga Fatakwal na da ƙarin bayani.
Alhaji Attahiru Bafarawa tsohon gwamnan jihar Sokoto ne kuma dan kwamitin tantance 'yan takara na jam'iyyar ta PDP ta ƙasa da ya kasance a birnin Fatakwal ya ce.
Da aka sani mun san akwai doka, sannan kuma mun bi doka ta ba mu dama mu je ci gaba da tsarin shirye-shiryenmu, kuma ta ba koma ta tsaro a ba mu tsaro mu yi wannan taro. Saboda kuma doka da aka bayar a kotu, kotun da ta bayar mu doka a nan Port Harcourt, da kotun ta ce kar a yi, ta daga kar a yi duk mukaminsu daya. Saboda haka mu dokar da a gare mu nan an ce mu akan ta muka dogara, saboda kuma abin da mun kai mun shi kan bisa doka.
Kabiru Aliyu da ke zaman sakataren jam'iyyar PDP a jihar Zamfara na ɗaya daga cikin mahalarta taron na Fatakwal.
Inda umarnin kotu na Inspector General of Police zai bi, kuma a jihar Fatakwal zai bi umarnin nan, to kotun da ta ba da umarni a Fatakwal ita ya kamata ya bi umarninta, ba wadda ta ba da umarni daga Abuja ba.
Musta Nick Dazan shi ne mai magana da yawun hukumar zaben Najeriya, ya kuma bayyana mini matsayinsu dangane da taron jam'iyyar PDP na ƙasa. Ya ce
abin da ya sa shi ne da farko mun samu hukunci na kotu da Fatakwal, kuma mun yi tanadin jama'an da za su ido. Sai ga shi kuma mun sake samun labari akan wani hukunci daga nan kotun Abuja. To abin da muke yanzu shi ne muna kan nazari akan wannan hukunci mu ga ko wanne ne za mu je mu sa ido, amma kawo yanzu har yanzu dai ba mu ɗauki mataki ba tukun.
Da ko meye dokar ƙasa ta ce akan waɗannan hukunce-hukunce masu karo da juna na shari'a akan taron jam'iyyar PDP na ƙasa? Barista Sadau Garba lauya ne mai zaman kansa a Najeriya kuma ya yi tsokaci a kai.
Ma za a duba ainihin ayyukan kotuna, shin ya kamata a ce in kotu tana sauraron shari'a wata kuma ta bude ta kuma za ta saurara? A harkan shari'a, a tsarin shari'a, dokan shari'a a Najeriya bai dace ba. In magana na wannan kotu zai kamata wata kotu kuma ta je tana yi ba. Saboda ana yi a samu wato hukunci da za su karo da juna. Saboda haka dole kotu in aka ce mata wancan, aka gaya mata cewa ga fa wannan kotu tana fa sauraron magana nan, to shi wannan na biyun an ji a lokacin kawai ya kamata ya ce to na dakatar da abin da nake ku je sai abin da wancan kotu ta yi. Haka ya kamata shi mai shari'a na Najeriya gaba da su gwamnati na Najeriya ya bincike akan wannan abu.
Yanzu dai kallo ya koma sama na dakon abin da ka iya faruwa dangane da wannan taron na ƙasa na jam'iyyar PDP, domin kuwa wa'adin riko na Ahmad Makarfi zai kare yau. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
Madalla, yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan irin dambar wanda ke faruwa a jam'iyyar PDP, musamman ma akan soke taronta na ƙasa da aka yi. Amma kafin mu buɗe layukanmu, ku ci gaba da jin wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Kaduna. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Kaduna?
Ake sunana Yawu Suleiman Madaci, karamar hukumar Kaduna.
To me zaka ce game da abin da ke faruwa a jam'iyyar PDP?
To gaskiya abin da ke faruwa a jam'iyyar PDP abu ne da bai wa dan kasa dadi. Kasantuwa in kin duba ainihin shi kanshi bangaren adawa yana gwamnati tana buƙatar bangaren adawa, saboda shi adawa shiri ne na demokaradiyya. Matukar aka ce miki yan CDP ba su haɗa kansu ba, to zakarin da Allah yanayin tafiyar da wannan gwamnati zai kasance akwai na kaso ta fuskan bangaren adawa. Don haka ina ba yan CDP shawara da su tsaya su haɗa kansu don ganin sun ci da jam'iyyar nan gaba.
To mun gode da ra'ayinka, yanzu kuma bari mu je Zaria.
Hello.
Hello, da wa muke? Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ana magana da Murtala mai tukunya karfe dake sabon garin Zaria.
To Mallam Murtala, me zaka ce game da abin da muke tattauna a kai?
Gaskiya ni wannan mauki, ni wannan al'amari na ji dadin shi. Kani da Allah na ji dadin shi. Ya kamata wannan abu Almadi Sharif dan shi ya kamata ya cancanta ya rike wannan kujera ba ma Ahmad Muhammad ba.
To Mallam Murtala kenan daga Zaria. Har yanzu mun ƙara samun wani kiran daga Zaria.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Zaria?
Muna magana da Shaibu Idris Usman daga nan cikin wannan Zaria.
To Mallam Shaibu, me tace gudunmuwa ka yau?
Yau gudunmuwa na shi ne gaskiya ni na ji dadin dakatar da zangamin da ake na PDP a Fatako. Yayin na ji dadi sosai sosai. Allah ya kara mu shugaban kasa daraja da ƙarfin ikon mulkanmu a Najeriya. Dan PDP ba su yi nan komai ba shekara 16.
To Mallam Shaibu Idris kenan daga Zaria. Yanzu kuma mun samu wani kiran daga Samaru a nan dai garin na Zaria. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Samaru Zaria?
Na kana magana da Adamu Ibrahim Samaru Zaria.
To Mallam Adamu, me tace gudunmuwa ka?
Abin da ke faruwa tun gudunmuwa ta shine ita da hajima ya PDP a nan ta rike ta saba da shi kenan. Sai da wannan mugu abin ta ne koma mata.
Kamar wani irin abubuwa kenan?
Kulle kulle.
Mallam Adamu, ban san ko kana jin mu ba ko layin ka ya goce.
To ga duk Almadi Sharu yace ya farka, shi ma makarfiya ce ya farka. Daga nan sai a nada wani kamin lokacin sai a je zaben a je conference. To sun kiyarda da wannan, kowa kiyarda ja baka ya dana. Sai za a yi haka. Saboda ke gashi ne abin da ke kawo hakan, hana cinye sa mutane abu na dole. Ina fatan ke gani?
Ina jin ka Mallam Adamu.
Allah ya soga mu dai, fatan mu Allah shi zama da mu lafiya, kuma Allah ya kawo mana matsalolin rayuwa da muke da shi.
To Mallam Adamu kenan daga Samaran Zaria, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Maiduguri. Assalamu alaikum, wa ke kira daga Maiduguri?
Agode.
Malami na Maiduguri, ko kana jin mu? To ga dukkan alamu layin malami daga Maiduguri ya goce. Har yanzu muna da sauran lokaci. Jama'a masu sauraro, kuna iya kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan irin dambaruwar da ke faruwa a jam'iyyar PDP, musamman ma ganin yadda bata iya gudanar da taronta na ƙasa ba. Ganin yadda kotu ta soke wannan taron, wata kotun kuma da farko ta bata damar ta yi gudanar da wannan taron. To sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun sami kira daga Taraba.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Taraba?
yana magana da Musa Mahawi Salihu daga Taraba.
Da wa muke magana daga Taraba?
Musa Mahawi Salihu daga mutum biyu.
To Malam Musa, mi cece gudunmu ka game da wannan abin da muke tattaunawa akai?
To dama rayuwa haka take, wanda ɗanda ya nufuwarsa bace shi ma ba zai bace ba. Abunda PDP ta gona a kasar nan shi ne yanzu yake so kuma mata kanta.
Hello, ina jin ka Malam Musa.
To abunda kotu ta yanke da na ba batako gaskiya ya yi.
To madalla Malam Musa kenan daga Taraba, mun gode da ra'ayinka kuma Allah muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gaban Allah kai mu sake ba ku wata damar. To madalla, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Babban matsala da 'yan wasan Olympics masu wakiltar Ghana a Rio de Janeiro na ƙasar Brazil suka fuskanta ita ce rashin kuɗi, wanda hakan na yin mummunan tasiri akan wasannin nasu. Ƙungiyar Olympics ta Ghana ta gaza samun kasafi da ta gabatarwa ma'aikatar wasa tun kafin shiga wasar. A jiya ma'aikatan wasannin Ghana ta aika da tsabar kuɗaɗe zuwa ƙasar Brazil don biyan allowance ɗin 'yan wasan masu wakiltar Ghana. A makon da ya gabata ne, rahotanni daga Rio na cewar 'yan wasan na Ghana sun bayyana fushinsu akan wannan batu, sai dai kaftin ɗin 'yan wasan John Amfuma ya musanta wannan rahotannin. Ministan matasa da wasanni Nilanti Van der Pol ya yaba wa 'yan wasan na Olympics da suka yi haƙuri duk da rashin kuɗi ba kamar yadda aka saba gani wurin 'yan ƙwallon ƙafa ba. Wani tsohon ɗan wasan Olympics da ya taɓa wakiltar Ghana a wasan Olympics na shekara 1984, Rex Brobe, ya ce zai iya farfaɗo da wasannin guje-guje da ke taɓarɓarewa a Ghana tsakanin shekaru 7 tare da taimakon kamfanoni. Brobe ya bayyana sha'awarsa ga wannan wasannin tun shekaru 4 da suka gabata, lokacin da ya fito da wani shiri na gasar mai gudu mafi sauri a Ghana, wanda ya samar da 'yan wasannin guje-guje guda biyu da suke wakiltar Ghana a wasannin Olympics a halin yanzu. Brobe ya ce ba sai mutum ya zama shugaban hukumar Olympics ba sa'annan ya iya horar da 'yan wasa. Ya ce kowa na da baiwa da Allah ya masa, shi kuma nasa baiwar ce haɓaka wasannin guje-guje, kuma ya nuna ba shi da sha'awar zama shugaban ƙungiyar 'yan wasan guje-guje ta Ghana, wato GAA. Mataimakin shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Ghana GFA mai suna George Efriye ya ce 'yan wasan Black Stars na wannan lokaci ba suna yin wasa ne don kishin ƙasa ko sha'awar yi wa ƙasa wasa ba, sai dai sun fi nuna damuwarsu ne akan kuɗi da ƙasar za ta basu mai tsoka na ladan nasara ko kuma kuɗin shiga wasanni da ƙasar za ta basu. 'Yan Ghana da dama ne suka bayyana damuwarsu ga yanda 'yan wasan na Black Stars ke nuna son kuɗi fiye da ƙasar, kuma wannan ya yi sanadiyyar ƙungiyar Ghana Black Stars ta yi rashin magoya bayanta da yawa. Rasha ta fidda sunayen 'yan wasa 23 da za su yi wasan zumunta da Ghana Black Stars a ranar 6 ga watan Satumba a birnin Moscow. Coach ɗin Rasha Stanislav ya ba da sanarwa kafin ƙungiyarsa ta yi wasa da Ghana za ta fara miƙe jiki da ƙasar Turkiya a ranar 31 ga watan Agusta. Rasha ta kira manyan 'yan wasanta da ke wasa a ƙasashen waje kamar ɗan wasan baya na Chelsea Yuri Zhukov da Alan Jagov mai wasa a CSKA a nan Moscow, da kuma ɗan wasan gaba na ƙungiyar Zenit St. Petersburg da take nan ƙasar Rasha da ake kiransa Artem Juba. Ana sauran mako biyu a yi wasan shiga gasar cin kofin Afirka ta shekarar 2017 tsakanin Uganda da Comoros. Abinda ake zato a wannan wasar shine babban labari da ya mamaye kasar Ugandan. Babban mai tallafawa kungiyar wasa ta Uganda, Nal Special, ta shirya wani gagarumin taron gangami inda ta kaddamar da shelar nasara dole akan Comoros na wasan shiga gasar cin kofin zakarun Afirka ta shekarar 2017 da za su yi ranar 4 ga watan Satumba a filin wasa na Namboole a birnin Kampala. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Uganda, wato FUFA, mai suna Moses Magogo, ya yi ba wa Nal Special da irin gudunmuwa da take yi wa ƙungiyar ƙwallon ƙafan Cranes ta Uganda tun da ta fara wasannin shiga gasar cin kofin African.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. Masu lura da al'amura da masu kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun bayyana ainihin damuwarsu kan rahotannin da ke nuna cewa a farkon watan nan an aiwatar da hukuncin kisan wasu ɗimbin 'yan sunni waɗanda Iraniyawa ne. Babu da cikakken bayani kan waɗannan mutane da aka kashe, amma mafi yawancinsu 'yan ƙabilar Kurɗawa ne. An kuma tsare su ne a gidan yarin Gohardasht bisa zargin aikata ayyukan ta'addanci. An kuma zarge su da nuna ƙiyayya ga Allah, sannan akwai rahotannin da ke nuna cewa an azabtar da su domin a sa su su amsa laifukansu. Sannan shari'ar da aka musu ba adalci a ciki, kuma an yi ta ne cikin ɗan takaitaccen lokaci kuma cikin sirri. Kwamishina mai kula da kare haƙƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya, Zaid Ra'ad Al-Hussein, ya ce irin tuhume-tuhumen da aka musu da yadda aka yi watsi da haƙƙoƙinsu sun kai ga hana su samun adalci da ya kamata a nuna musu. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce aiwatar da kisan fursunoni a ranar 2 ga watan Agusta abun kunya ne da ya ƙara nuna munin tarihin ƙin mutunta haƙƙin bil'adama da Iran ke yi. Yayin da adadin mutanen da aka aiwatar da hukuncin kisa a kansa Iran ya kai 230 tun daga watan Janairu, Iran ta zama jagorar ƙasashen da suka fi aiwatar da hukuncin kisa a yankin, sannan ba ta ɗaukan matakan yin amfani da dokar cikin gida da ta samar wacce kusan ta yaudara ce wajen ganin ta tafi kafaɗa da sauran ƙasashen duniya. A wani rahotonta na kwanan nan, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce a Iran akwai dokoki tsaurara da ke hana al'ummar ƙasar yin walwala a fannonin samun 'yancin tufa albarkacin baki da yin addini da kuma yin taro. Rahoton har ila yau ya nuna yadda gwamnatin Iran take musgunawa ƙananan ƙabilu marasa rinjaye kamar Kurɗawa da Larabawa da 'yan Azeris da 'yan Baluchis, waɗanda ake tsare su na tsawon lokaci ba tare da wani dalili ba, sannan a riƙa cin zarafinsu. Baya ga haka, dokar aiwatar da hukuncin kisan ta fi mai da hankali ne akan irin waɗannan ƙananan ƙabilu. Dangane da batun aiwatar da hukuncin kisan ɗimbin fursunonin Kurɗawa 'yan Iran, mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Turner ya ce Amurka na ci gaba da nanata kiran da take yi wa Iran na ta riƙa mutunta haƙƙoƙin bil'adama, sannan ta riƙa bin doka da ƙa'ida wajen gudanar da shari'a a kowane lokaci. Mr. Turner ya ƙara da cewa Amurka ta sha nuna matuƙar damuwarta kan ƙaurin suna da Iran ta yi wajen take haƙƙin bil'adama. Ya kuma ce Amurka za ta ci gaba da nuna wa duniya wannan batu a Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran wurare. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar. Domin samun wannan sharhi a rubuce da ma waɗanda aka yi a baya, ko kuma idan mutum yana so ya riƙa samun wannan sharhi ta hanyar email, sai a ziyarci shafinmu na VOA internet, wato www.voanews.com/editorials.
To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a taƙaice.
Sudan ta Kudu mataimakin shugaban ƙasar na farko Taban Dengai yana ikirarin cewa ƙasar tana zaune lafiya, tana ci gaba da aiwatar da sauye-sauye bayan arangamar da aka yi a babban birnin ƙasar Juba da ya sanadiyar mutuwar mutane 300 cikin watan jiya. Misadan ya yi magana ne da 'yan jarida yau Laraba a birnin Nairobi, Kenya, yayin da ya ziyarci ƙasar don ya gana da shugaba Uhuru Kenyatta. Ya zargi 'yan jarida da yaɗa ƙarairayi cewa ana faɗa a Juba da wasu sassan ƙasar. Yarjejeniyar tsagaita wuta mara ƙwari ko tasiri a Juban tana ci gaba da aiki yayin da gwamnati take ƙoƙarin aiwatar da sauye-sauye tun bayan tarzomar da aka yi batu. Dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi garan bawal ga kwamitin yaƙin neman zaɓensa watanni uku kamin Amurka su zaɓi wadda zai gaji shugaban Amurka na yanzu. Za a yi gadin ne a January wato mai zuwa. Donald Trump ya naɗa Stephen Bannon wani babban jami'i a wata kafar yaɗa labarai na dandalin intanet da ake kira Breitbart ya zama babban jami'in yaƙin neman zaɓensa, sannan ya ƙara Kellyanne Conway mai aikin jin ra'ayoyin jama'a a zaman manajan kamfen ɗinsa.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sahabu Imam Aliyu da ya taya na gabatar da shirin, da Mr. Daniel Brown da ya bada umarni wajen shirin, sai kuma injiniyan mu Aidan Otku Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.